الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai 26 ga watan Dhulhajji hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1435 wanda ya dace da 20 ga watan 10 kenan ko miladiya 2014 kuma wannan shine darasin mu na 16 cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar darasin da ya gabata mun yi bayani akan musulunta sarki najashi radiyallahu ta'ala an wanda mun kammala wannan gabar yau zamu tashi darussa da kuma abubuwa na la'akari da ya kamata mu mora mu fita da su a cikin wannan darasi da ya gabata in kuwa kamar yadda sha faɗa mana wannan karatun sira abinda muke da bukata kallon irin abubuwan da suka gudana ko dai tsakanin sahabbai da magauta musulunci suka yi juriya suka yi hakuri da kuma irin hanyoyin da suka bi a wajen warware matsaloli da yanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake saita sahabbai akan rayuwa da irin kalubalen da suke cin karo da su da kuma irin abubuwan da suke Allah yana ba su mafita wannan shine ya kamata kullum mu dinga kalla muna koye su a cikin rayuwarmu da wannan ne mutum zai wayi gari ahlus sunna 100% a cikin maganganunsa da ayyukansa dukkan faditashin sa yake cewa durusun wa ibar darusa da kuma abubuwa na izna da kuma lura yace anna sabatal mu'minina ala aqidatihim cewa tabbatan mu'minai akan aqidarsu ba'da an yunzila bihimul asharar wadallun anwa al azab bayan ashararai da batattu sun dandana musu kaloli daban-daban na azaba walittihad da kuma kaskantarwa tare da takurawa littihad shine zama an kaskantar da mutum kuma an azabtar da shi akwai azabtarwa da za a yi wa mutum azabtarwa ce tsagwaranta ba wulakantawa a ciki to amma kuma akwai azabtarwa tare da wulakantarwa da kuma zalunci to wannan shi ne ake kira al-ittihad to wannan abubuwa da sahabbai suka jure dalilun ala sidqi imanihim hujja ce a bisa gaskiyar imaninsu wa ikhlasihim da kuma tsarkake niyyarsu fi mu'taqadatihim a wajen abubuwa da suka kudirce na dukkan shikashikan imani mun sani cewa daga cikin shikashikan imani akwai al-imanu bil qada'i wal qadar Allah yake cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amana hum la yaftanun mutane suna zaton kawai za a kyale su sasakai dan sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba Allah da baya jarrabar kowa da kowa ba a gane mumini na kware ba a gane wanda yake da gangan ba a gane mai yi da gaske da kawai da ka ce amantu billahi wa bil yawmil akhir kawai shikenan ba a jarrabawa a cikin lafiyarka a cikin dukiyarka a cikin iyalanka a cikin dukkan abin da kake so to wannan ba zai taba kasancewa ba shi yasa Allah ke cewa ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alai hatta yamizal khabith min at-tayyib Allah ba zai taba barin mu'minai a bisa halin da suke na furta imani da baki ba face Allah subhanahu wa ta'ala sai tankade da rairaya a gane wanne ne na kwarai wanne ne kuma mai da gangan to shine yake cewa wasumuwi nufusihim wa arwahihim kuma irin wannan jajircewa take nuna daukakan rayukansu da kuma ainihin zukatansu mutum wanda yake mai babban himma mai babban zuciya da babban rai to shi yake jure manyan abubuwa ana cewa ala qadri al-ilmi ta'atil azaimu abinda wasu suke cewa gurgurdan kurji gurgurdan ruwan sa wato gurgurdan girman mai himma da karfin himmarsa to gurgurdan abubuwan da kuma zai iya jurewa wata ati ala qadar kiramil makarim kuma kyaututtuka da alkhairai suna zuwa gurgurdan mutuncin mutun da samun sa yanzu idan aka ce karimin mutun kuma mai samu zai ma kyauta to ba zai kama da la'imi fakiri ba a ce babban mutun ne kuma mai alkhairi kuma mai samu to abinda zai maka na alkhairi ba za ka hada shi da wanda za a ce fakiri kuma la'imi ba ga talauci ga ruwa don Allah ba zan farar danko ba a shekarar damu babu ta kurba to saboda haka kenan gurgurdan himman mutun da karfin halin sa gurgurdan kuma abin da zai iya kasancewa da tare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aktharun nasi bala'an al-anbiya'u fas-salihun thumma al-amsal fal-amsal wanda Allah ya fi yawan jarrabawa sune annabawa sannan bayin sa na kwarai sannan kowa gurgurdan matsayin sa da darajar sa wajen Allah subhanahu wataala fata dai abinda ake so abinda za a dinga addu'a Allah ka ba mu jure jarabawoyinka da kuma ainihin cin nasara wannan shine abin roko amma jarabawa la budda minha don Allah ce wala nabluwannakum rantsuwa ce Allah yi hatta na alamal mujahidin minkum wasabirin sai ce wa nablu akhbarakum abinda kake furtawa ma to Allah zai gwada wannan ya jarraba yace bi haythu yarawna tayyada su mu'mine suke ganin ma ya amaluna abinda suke fata suna sa zuciya min ridallahi jalla sha'nu ne yardan Allah wanda al'amarin sa ya girma ya daukaka to wannan abinda suke sa zuciya suke fata a azama bi kathirin shine yafi girma da yawa da yawa mimma yanalu ajsadahum sama da abinda yake samun jikunkunan su min ta'dhibin na azabtarwa wa hirmanin da kuma ainihin hana su haƙoƙin su waqtihadin da kuma zalunta ga zalunci game da wulakantawa ma'ana idan suka kalli gwaggwaban ni'iman da Allah ya tanada musu to za su ga cewa duk wani abu da zai zo mai sauki ne shi yasa ya zamu gani cewa magabata yadda addinin musulunci yakan kama ya girma a cikin zakatansu wallahi juriyar su ba za mu iya ba akwai wani daga cikin magabata bana iya tuna sunan sa amma ika karanta littafin sawr min hayati tabi'in zaka ganshi ina jin ko na biyu ko na uku ya sami ciwo nake ji a kafarsa kuma irin abinda ake cewa wato kansa ta kama shi wanda dole ne sai an yanke wannan kafar in ba haka ba za ta harbi san sama to shine likitan yake cewa zo a sami majiya karfi su rike shi yace akan me aka ce akan kafarsa da za a yanke yace ga ambaton Allah a bakin sa har sai an rike shi ma za a yanke kafarsa yana fadan subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah wa akbar bai san lokacin da kan yanke kafarsa ba saboda ba wai da baki kadai ke fada ba abin ya takura a cikin zuciyarsa girman Allah yake gani amma kai ko ne wallahi da zaka fara ana dorawa zaka yi kara kai ihu saboda ba ta gida ba ta shiga ba to amma su abin ya zama jini da tsoka wallahi idan suna abu Allah kare suke kalla duk wani abin da zai biyo baya ba sa kallon sa shi san ya lokacin da wani sahabi yazo ya samu manzon sallallahu alaihi wasallam yana kwance a jikin Ka'aba yayi fulo da alkibarsa yace ya ma'aikin Allah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka nema mana agajin Allah ba kana ga cikin irin musibar da muke da bala'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku sani wanda suke kafin ku an yi musu azabobi kala-kala a dora zarto irin na kafinta akan mutum a dinga tsagawa ana gagarawa sai a matsa ga muruci amma ba zai bar addininsa ba to amma kai ko yanzu ko ni yan takurawa wallahi mutum sai canza shawara yan takurawa a zo a ce za a yanke hannunka ko ka faɗi kalmar ridda ai mutum sai ya faɗe su so shuri masaki to amma su sun yadda cewa rayuwar tasu ta Allah subhanahu wataala shi yasa ke ta inna la ashtara minal mu'mina anfusahum amwalahum Allah ya sayi mu'minai duki kawunan su da kuma dukiyoyin su bi anna lahumul janna to abu ne mai wahala sai dai mu roki taimakon Allah subhanahu wataala yace wa bi hadha to da irin wannan halayyar ne tantasirud da'awat kira zuwa ga addinin musulunci yake samun cin nasara wa bihadha kuma da wannan ne ta taharrur jamaahir zai zamo mutane sun yantu min adh-dhulumati daga dubbai na jahilci wal jahalat da kuma ainifin abubuwa na jahiliya na rashin sanin addini ku duba imamu ahmad ibn hanbal lokacin da al-mu'tasim billah ya tara malamai ya gina makarantu na akoya ma ƴaƴan musulmi al-qaul bi khalqil qur'an cewa al-qur'ani makhluq ne duk wani malami da bai amsa wannan gayyata ba zai dandana kudar sa wasu an karkashe su wasu an jikkata su rasa wa'in su ga baina su imamu ahmad bin hanbal shi da ɗaya daga cikin malamai haka ake doro su akan mangala jaki inda ka san a ƙauye a doro tulunan a cikin mangala haka ake doro su ainihin akan jaki an masa daurin goro ba irin abin da ba dandana masu ba amma ba su furta abin da wannan sarkin yake nema ba imamu ahmad bin hanbal yake ce masa me yasa ba za ka faɗi wannan ba tunda Allah ya ba da dama illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yace abin da yasa a wannan lokaci duniya fatawa ta kadai take jira da na faɗa kowa zai dauka abin haka ne to amma gara na rasa raina akan wannan to amma yanzu wallahi wani ina tabbatar maka ba wai dandana masa azaba ba a'a kawai dan hassafi mai kwari idan aka yi masa to wallahi zaka ji fatawa ta canza zaka ji tsarin abubuwa ya canza hassafi kawai na abin duniya wanda ba zai dore ba ba kai ga yi masa barazana akan matsayin sa ba to za ka ga cewa ainihin ya canza saboda ɗan abubuwan da la yusmin wala yughni min ju to balantana gun mutun ya ga abu zai hada da rayuwar sa to kai dai abinda ake so a same ka akan gaskiya duk abinda za ka yi ka yi shi akan gaskiya kuma bisa tsari na sunna to duk abinda zai same ka akan wannan riba ce abu nabi yace mimma yatabadaru ila dhihn abinda zai gaggawa zuwa ga tunani abinda ba sai ka tsaya kai tunanin sa ba min hadhihi alhijratil azima daga wannan hijira mai girma abinda ba sai kai dogon tunani ba aka ce almutabadir ila dhihn abinda zai sauri ya shiga cikin tunaninka me za mu iya ganewa dan da nace huwa shafaqatu hadhar rasulil karim sallallahu alaihi wasallam shine tsagoran tausayi na wannan annabi mai tarin daraja tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ala ashabihi akan sahabbansa wa rahmatihi bihim da kuma irin jin kansa tattare da su wa hirsihi shadid da kuma tsananin kwadayin sa alal bahfi wato akan yin bincike amma fihi amnuhum akan duk abinda a cikin su akwai amintuwarsu wa rahatuhum da kuma hutawarsu Allah da kansa yace da shi bil mu'minina raufur rahim manzar sallam wato mai tsananin tausayi ne mai tsananin rangwame ne ga mu'minai wannan idan muka dubo isu sifofi ne na Allah shi da kansa ya ara masa su to saboda ka yadda duka ke tausayin kanka to manzo Allah ya fi ka tausayin kanka sama da yadda kake tausayin kanka da kanka yace walidhalik to saboda haka ne ma ashara alaihim yayi masu nuni bidhhab ila almalik aladil cewa su tafi zuwa ga wannan mai mulki adali allazi la yuzlamu ahadun inda wanda ba a zalunta kowa a wajensa fa kana al'amru sai lamarin ya kasance kama qala salawatullahi wa salamuhu alayhi kaman yanda manzo tsira da amincin Allah su karanta bata a gare shi ya fada fa aminu fi dinihim sai suka amintu a cikin addinin su wa nazalu indahu suka sauka a wajen sarki Najashi fi khairi manzil a wajen masauki wanda yake mafi alkhairi kun ga inda manzo sallam bai ga dama ba kawai sai ja baki ya shiru ai ta azabtar da su duk da cewa idan suka tafi zai ga ya rasa mabiya da yawa sun tafi ha bashi shi yana makka to amma yadda yake ganin cewa shi Allah sai yana cikin himaya ta baffansa so kuma wancan mafi yawa zaka samu talakawa ne ba su a kowa to maimakon a dunga azabtar da su gara a aika su inda za su samu kyakkyawan natsuwa su gudanar da addinin su a yadda yake kamata zai yi wahala yanzu wani shugaba ya so mabiya su yayi su bar shi su tafi wani wuri wai dan su tsira a'a zai fi so su zauna tare shi ko da za su kare shi inda zai samu ya tsira to amma manzon sallallahu alaihi wasallam ba haka rayuwarsa take ba ga tsarin sa yake ba bai so ko da kaya ta soki ainihin daya daga cikin mabiyansa. Kun sha jin hadisin Muslim lokacin da aka ji wani rugugi a Madina, mutane suna tsorace, wani ma ba zai iya taba na kusa da shi ba saboda tsoron abin da aka ji. Ana shawarwari ya za a yi a fito a shawo kan wannan abu. Kafin a gama shawarwari, Manzon Sallam har ya fita ya ji ya ga menene, sai gashi akan dokin Abu Talha kolin zami babu, yana cewa lan tura'u ba za a razana ku ba, ba komai, kowai komai zai bacin sa. To amma mu fa yanzu sai a ce aje a nemo zarata wanda suka yi harbi su tafi, shi kuma shugaba yana can kwance, mu haka ake yi. To amma shi shugabancin musulunci zaka samu shugaban shine fitila, shine yake konuwa domin na gefe su samu haske. Amin amin. Abu na uku da zamu fa'idanta a cikin wannan darasi, inna wujud ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, samuwar dan babban manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ne Ja'far, wa sihrihi, da kuma samuwar surukinsa shine Uthman ibn Affan, domin yayi wato wannan hijira, wa ibnatihi Ruqayya, da yar manzon Allah nana Ruqayya wanda ita ce matar sayyidina Uthman radiyallahu anhum jami'an, Allah ya rada su ga baki daya. To samuwar wayannan da muka ambata fi muqaddimatil muhajirin lahu, fi muqaddimatil muhajirin, wanda sune jagaban muhajirawa zuwa Habasha, to samun su a cikin wannan kan gaba, lahu dilalatun amiqa, a cikin wannan akwai wani nuni mai zurfin gaske, tushiru, da yake nuni ila anna al-akhtara, cewa abubuwa na hatsari taran araru da ka saboda addini, labudda an yi tajashshamaha al-muqarrabun il-qa'id, ba makawa, dole makusantan shugaba ya zama su ne za su jure ma wannan abin. Ma'ana kada ya zama sai lagwada da bagas ta zo sannan a ce to ina abin nan ƴaƴan gwamna, ina ƴaƴan shugaban ƙasa ko minista ko chairman, sai alfarma ta zo, sai kwangiloli sun zo. To amma idan wani abu ne na asha wahala, suna cin lungu. Ba haka ake yi ba tsari na addinin musulunci. Shi jugabanci wanda yake ainihin na musulunci, to idan wani abu ya zo wanda za a sadaukar da kai, to makusatan shugaban su ne lambar farko. Shi ne yake cewa yake ce wato wa ahlihi, da kuma wato ainihin iyalansa, wa rahimihi, da wanda suke alifin abokan zumuncin sa, ma'ana dangin sa na jini. La an yakunu bimana anil khatar, ba wai su zama nesa da inda hatsarori suke ba. Fa inna hadha, domin irin wannan tsarin a ce shan wahala da shiga hatsari na nesa za su kasance, amma shi shugaba na kusa da shi su ne su mulkalau a wanke biyar a goma a sa biyar, to wannan malike cewa fa inna hadha, irin wannan ba'idun min manhajin nubuwa, nesa yake da tsarin annabta. Zamu ga cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba ma wai abin da ya shafi sahabinsa na kusa ba wanda yake hada jini da shi, manzon Allah ma shine kan gaba idan an je maganar jihadi, shine kan gaba, shine kyawun alfadarin da bai iya dawowa baya. Manzon Allah kenan, ba za a taba cewa ga wani abu ya taso na wahala a ce ai sai suwane na nesa su ne kan gaba ba, amma idan an samu lagwada, to kuma ya zamo cewa ainihin sai ɗan jikinsa, ba haka tsarin manzon Allah yake ba sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Sannan abu na hudu, abinda muka fahimta a cikin wannan darasi, mashru'iyyatul khuruj anil watani, wato ainihin shar'ancin da kuma wato halaccin fita daga kasar haihuwa, idza kana al-khuruj firaran bid-din, idan fitar ta kasance domin tsira da addini ne, wa in lam yakun ila islam, koda ku inda mutun zai je ba wurin musulunci bane ba, a ce garin da kake an hana kai duk abinda musulunci ya baka dama, an hana kai azumi, an hana kai sallah, an hana ka je aikin haji, duk wani abinda musulunci ya ce an hana ka, to anan ya wajaba gare ka, ya halatta gare ka ka bar wannan garin ka je inda zaka yi wannan, koda garin ba garin musulunci bane, tunda kun ga garin Najashi ba garin addinin musulunci bane. To amma saboda za su iya gudanar da tsarin musulunci, shi yasa aka yi musu umarni su tafi can. Sai ce fa inna al habasha, domin su mutanen Habasha kanu nasara, sun kasance kristoci ne, ya abuduna al-masiha, suna bautan annabi Isa, wala yaquluna huwa abdullah ba sa cewa shi bawon Allah ne sai malamin yace wa hadha hukmun mustamirrun wannan hukunci ne wanda ya zarce ya doge ba wai canza shi za a yi ba mata galabal munkaru fi baladin a duk lokacin da mummunan abu yayi rinjaye a cikin gari a ce ana cikin garin da ba a yadda ku fito ku yi sallar jami'i ba ba a yadda ai wa'azi ba ba a yadda wani ya zo ya biya kuɗi ya tafi aikin haji ba duk ba a yadda da wannan ba to duk lokacin da munkari ya zamo yayi kaka gida to kai musulmin da kake son aljanna ba kaga ta zama ba don ba so kake ka sheke wato ainifin ayar ka kashe kware tun a duniya ba so kake wato ainifin ka sheka abin da zaka mora gobe lahira to in ku aka ce ba za ka yi addini ba za ka samu lahira to saboda haka kenan wannan hukunci ne wanda yake alifin mai dorewa au yace wa uziya alal haqqi mu'min kuma in ya zama mutun yana inda ake cutar da mu'mini saboda gaskiya wara al batil qahiran lil haqq kun mutun yaga ta lalle barna ta riga wato alifin tarun jaye gaskiya waraja an yakuna fi baladin akhar kuma yasa zuciya cewa zai kasance a wani gari daban ayya baladin kana amma kowane gari ne yukhalla bainahu wa bain dini za a kyale shi da addinin sai addinin da ya ga dama wayuzhira fihi ibadatu rabbi kuma ya bayyana bautar ubangijin sa fa innal khuruj ala hadha alwajhi hatmun alal mu'min to fita ta wannan fuska ta zama wajibi akan mu'mini wa hadhihi alhijra wannan hijira kuma allati la tanqati'u ila yawm alqiyamah wato wannan hijira ba ta yankewa har alkiyamin Allah ta tsaya saboda Allah yana cewa walillahi almashriq wal maghrib mahudar rana da mafadar rana ta Allah ce fa aina ma tuwallu duk inda ya zamo kun juya fa thamma wajhullah to atan ailifin yardan Allah subhanahu wataala take inna Allah wasi'un alim domin Allah shine mayal wacin baiwa kuma shine ailifin masani kenan ba wai gari ba ko unguwa kake ya zamo fitadanniyar unguwa ba masallacin da zaka yi jami'i sai bajaudin caca kila sai shan burkutu sai gidan mata duk inda zaka dora idan ka kan sabon Allah ne to wannan unguwar bai kamata ka ci gaba da zama a wannan unguwar ba domin karshe kai ma sai ka narke daga cikin illar da take faruwa in ka zamo a cikin wajen sabon Allah tun kana ganin ana sabon Allah yana baka haushi shi zaka gani a damanka shine hagunka shine gabanka shine a ko'ina to tun abin yana baka haushi sai ya zama kun baya baka haushi idan ana yi sai ka ji kai ko aka kai wataran sai mutun ya ji ma abin yana dan burge shi kadan a kwana a tashi sai mutun ya same shi tsundum a cikin wannan al'amari to shi ya sanya kullun magabata ba sa san zama inda saban Allah ya zama ainihin ruwan dare sannan fa'ida ta uku ko kuma darasi na annabiyar kai yace jawazu dukhulil muslimina halatta shigar muslimi fi himayati ghayril muslimi ghayril muslimin a cikin kariyan wa'anda ba muslimi ba idza da'atil hajatu ila zalik amma idan bukata ta kira zuwa ga haka a matsayinka na muslimi sai ya zamo cewa akwai wani arne baya musulunci to amma kuma yana da dan saukin lamari in ka je ba zai hana ka addinin ka ba ba zai takura maka ba amma a can wancan arnan bakake ne shi kuma wannan baki-baki ne to gara baki-baki da baki-kirin kenan ashe ya halatta addinin musulunci a hada kai da wanda ba musulmi ba domin samun wata fa'ida wanda addinin musulunci zai iya karuwa da ita malam yace lakin sai dai bi sharti da sharadin cewa Allah tastalzima mithlu hadhihi alhimaya kada irin wannan kariya ta lizimta idraran bidda'awati alislamiyya cutar da kira zuwa ga addinin musulunci idan ka fahimci cewa kariyar da wancan arne zai baka kila kai malami ne mai wa'azuzzuka malami ne mai rubuce-rubuce ce to ya baka dama ka je ka zauna garin sa amma kada karantar da kowa ba maganan wa'azi ba maganan rubutu ba abinda zaka rubuta da ya shafi addini ya hana ka rubuce-rubuce ya hana karantar da kowa ya hana kai duk wani abin taimakon musulunci kira zuwa ga Allah to wannan kariya ba sunanta kariya ba wannan sunanta shigo-shigo ba zurfi yace au taghayiran li ba'd ahkamiddin kuma da sharadin wannan kariyar da za a bada babu canzawa ga wani abu daga cikin hukunce-hukuncen addini. Yace ya yadda zai baka kariya, to amma gaskiya maganan ka ce wai komai sai abin da manzon Allah ya gaskiya wannan, to a dan sassauta a danyi 30 akan 100 ko 40 akan 100, to wannan kariya ba sunanta kariya ba. Aw sukutan al-iktirafi ba'd al-muharramat, ko kuma shiru akan aikata waɗansu abubuwa da ya zama ainihin an haramta. Kana ji kana gani ƴan uwanka musulmi ba za ka tsawata musu akan su bar kaza ba, a ce sai dai ka ja amawali kai shiru saboda an baka kariya, to wannan kariya musulunci bai da ita ba. Malam ya ce wa illa, to in ba haka ba lam yajuz alal muslimi dukhul fiha, to bai halatta ga musulmi ya shiga a cikin irin wannan kariyar. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya nuna mana aikace cewa a iya hada kai da wanda ba musulmi ba a tattauna da shi a wata shawara da za ta zama maslaha ga addinin musulunci. Kun ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi wannan umara ta shekara ta 6 da aka yi sulhun Hudaybiya bai samu ya shiga ba, to kun ga lokacin da yaje aka hana shi shigowa, ma'ana shiga Makka, to sai aka turo Suhail bin Amr akan shi ne sifikan mushrikan Qurayshawa kafin ya shigo addinin musulunci su tattauna akan sharuɗa da za a amince da su. Kafin ya karaso sai da manzon Allah ya rantsuwa, yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa, ba za su roƙe ni akan wata shawara wadda za ta ba hurumin Allah kariya ba, ma'ana shine Ka'aba, face sai na ba su haɗin kai akan wannan. Kaga ba musulmi bane, amma manzon Allah ya ce in dai abinda za su nemi a tattauna zai ba addinin musulunci gata, zai ba musulunci kariya, to manzon Allah zai ba su haɗin kai akan wannan. To kenan, ashe wannan zai nuna mana a matsayinka na musulmi kuma kai da kace ahlus sunna, in ya zamo ya halatta ka hada kai da wanda ba musulmi ba ga abin da ba zai cuci addinin ka ba, ba zai cuci ɗan uwanka musulmi ba, to a ce min babi aula ka hada kai da ɗan uwanka musulmin da koda kun saba akan abubuwan da za a samu ittifaki ya zama akwai maslahan musulunci da musulmi a ciki. Da yawa zaka ga cewa mutum yana da awar sunna amma da baki yake da awar, saboda kila baya zuwa makaranta kuma shi baya karatu, zai ce shi ba sai yi mu'amala ba, kawai sai mutum mai aqida irin tasa, mai fahimta irin tasa, kowace irin mu'amala, to wannan ba addinin musulunci bane ba. Dole duk yadda ka saba da ƴan uwanka musulmi zaka iya zana abubuwan da kun samu ittifaki a kai, mun yadda mun hadu akan kaza. Yanzu misali na sha faɗa cewa sufaye da za su gane wallahi babu abokan tafiya su kamar ahlus sunna, saboda mun yi ittifaki mu da su cewa wannan Qur'anin da muke karantawa shine wanda manzon Allah ya wafati ya bari, duk abin da yake cikin sa gaskiya ne ba ƙari ba rage, duk ahlus sunna ya yarda da wannan, kuma ban san wani sufi da yake musun wannan ba. Sannan duk mun yi ittifaki mu da su cewa matan manzon sallam matan sa ne a duniya kuma matan sa ne a lahira, bayan aljanna ne, ban san wani sufi wanda yake musun wannan ba. Sannan mun yi ittifaki cewa duk sahabban manzon Allah mutanen kirki ne, yan aljanna ne, da ahlus sunna da sufaye ban san wani sufi wanda yake inkarin wannan ba. Mun yi ittifaki mu da su, halifofin nan guda hudu waliyan Allah ne, masoyan manzon Allah ne, yan aljanna ne, ban san wani sufi wanda yake musun wannan ba. Dan Allah yanzu wannan abubuwan da muka hadu ba su isa ba, mun yi ittifaki akan durrukun nan musulunci nan guda biyar, babu wanda yake shaku a ciki, mun sani cewa akwai bambance-bambance na abubuwa da dama, to shikenan sai mu zo mu hada karfi da karfi akan abin da muka yi ittifaki. Abin da muka samu sabani to sai ya zamo mun warware shi da kyakkyawan lafazi da mutunta juna. Akwai wanda zai zama cewa ya ki fahimta kasa kamakon ka kausa sa masa lafazi, amma da zaka sauƙaƙa masa lafazi zai iya baka haɗin kai, to amma da dama zaka cewa wannan abun mun kasa, wato ainihin gane shi. Abin da yasa nake zana mana irin wannan abubuwa, zaka ga cewa waɗansu daga cikin sufaye an yaudare su ko kuma basu karanta littafin magabatan su ba, ban taba karanta littafin wani sufi na da ko na yanzu ba da yake yabon alkhairi ga yan Shi'a, wallahi ban taba karanta wani sufi na da ko na yanzu da yake cewa Shi'a mutanen kirki bane, saboda ya san duk abin da muka zana dinnan su sun yi baran-baran da shi. Ba dan Shi'an da yake da Qur'ani da muke karanta shine wanda aka yi manzon Allah wahayi, a wajen yan Shi'a Qur'anin yana can boye sai karshen duniya za a fito da shi, wannan kawai in ma ka ji dan shi'a ce ma Qur'ani da muke karanta na daidai ne ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san me shi'a ba ko kuma yana maka taqiya yana ma burumburin kun ba dan shi'an da yadda cewa sabban manzon Allah managarta ne a zai iya ware maka irin su Ammar bin Yasir irin su su wuce dai mutum goma ko cikin yatsu ba amma Abubakar condemn Umar condemn na fada a wata munasaba yana yau a cikin wayoyinku daga cikin sharadin shiga musulunci ashhadu anna Abubakar wa Umar wa Uthman wa Aisha wa Hafsa finnar wannan yana daga cikin juz'in kalmar shahada a cikin addinin Shi'a don Allah yanzu sufin da ya san wannan ina zai dauki an Shi'a cewa mutanen da wai za a tafi da su ne har ainihin a je irin tarurrukan su har a zo a wani alliance akan abubuwa na tabbatar da cewa sai dai sufin da bai taba karanta wannan abubuwan ba ko kuma kila san zuciya da san abun duniya ya sa ya ba su hadin kai ashe kaga kenan zaka iya cewa 90 da doriya mu ahli sunna mu ne muka yi ittifaki da sufaye akan wayannan abubuwan to ashe kaga kenan mu ne abokan tafiya ba abokan ainihin yin baran-baran ba ina fata mun gane to saboda haka dai abin nake so in ce addinin musulunci ya nuna mana duk wanda zai baka hadin kai musulunci ya samu gata to ka bashi hadin kai misali yanzu da za a zo a ce shugaban kristocin duniya ya zo wata unguwa ya ga ba masallaci ya ce kai da Allah ya kamata a samar da masallaci unguwan nan ni zan ma ba da kuɗi a gina ba za ka ce annan ba za annan wofi ba a'a in dai mun tabbatar babu wata makarkashiya zai ba da kuɗin a gina ya kama gaban sa mu karbe su dama kuɗin Allah ne mu gina masallacin Allah abota mu Allah subhanahu wataala wannan shine tsarin addinin musulunci shi addinin musulunci waye addini ba dan kauye ba ba gidajen addini shine zai nuna shi ba a mu'amala da kowa sai wanda muke tafiya irin tamu to wannan kauyenci ne kuma jahilta addinin musulunci ne amin amin abu na shida yace ijtama as-sahabatu sahabbai sun hadu hina jaa rasulun najashi yayin da jakadan najashi yazo wa talaba minhum al-hudur yana mai cewa su halarto su zo a wajen najashi wata darasul mawqif suka tsaya suka yi karatun ta natsu ga wannan matsayi da suka samu kansu sai ya ce wa hakaza kana amrul muslimina shura bainahum to haka nan al'amarin musulmi ya zama abin shawartawa ne a tsakanin su ba a san musulmi da fauda ba da hayaniya idan abu ya taso a samu masu ilimi masu hankali su tattauna su wakilci sauran mutane gabaki daya mu kuma yanzu kowa so ake sai an ji muryar sa kowa sai ya ce saboda a san cewa shi ma ba baya bane ba to amma addinin musulunci yana bukatar nutsuwa akan duk abin da za a yi abu kaza ya taso kada na kalli fa'idar da zan samu kada in kalli ni ba zan samu kowa ba wanda zai samu a'a mu tsaya mu kalli wannan abu mai karatun ta nasu wannan abin da ake so a shigo mana da shi wannan abin da ake so a yi menene fa'idodin sa idan akwai su sannan menene cutarwar da take cikin sa idan muka kalli cewa cutarwar ita ce mafi rinjaye kun muna da zabin wani abu sai mu kyale wannan mu je mai wani to haka ya kamata alifin musulmi su daina shiga abubuwa da ka duk abin da ya taso ka tsaya ka karanta shi kuma ya kamata ka samu wanda ya fi ka ido a sanin wannan abu da duk abin da zai taso akwai wanda suke ahlu zikir su ne ƙwararru a wannan ɓangaren don Allah ku hango mana da tabarun hangen nesa don kun fi mu ido a wannan kaza da ake so a yi ayi meye alfanunsa idan an yi meye cutarwarsa idan ba a yi ba eh mu a iya iliminmu da sanin mu da ƙwarewan mu kaza din nan yana da alfanu kaza 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 sannan akwai cutarwa kaza 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 to shikenan cutar wannan kuna da wata shawara ta yadda zamu kauce mata idan akai kaza an kauce mu cutarwa kaza sai ga cewa an fita da fa'ida to amma mu duk abin da ya taso kawai sai dai ayi takabbara ana ihu a fita ba shawara ba tattaunawa ba me ya kamata a yi kowa ya zama kabirin kansa to wannan ba tsarin addinin musulunci bane kun ga su sahabban nan sai suka natsu suka shawarta idan mun je me ya kamata mu yi yake cewa yace wa kullu amrin yatimmu ala tariqi shura duk al'amarin da yake tabbata ta hanyar shawara huwa ad'a ila najahihi to wannan shi yafi bayuwa zuwa ga cin nasaran wannan abun li'annahu yadhummu khulasata uqulin kathira domin wannan zai tara wato summarizing da kuma gasaran hankula masu yawa misali kowane mutum akwai baiwar da Allah subhanahu wataala ya bashi kila wani shekarunsa ba su kai na sauran mutane ba kila karatun sa bai kai na sauran mutane ba, amma Allah ba shi kwakwalwa ta ban mamaki, zai iya hango abinda waɗansu ba su iya hangowa ba. Ku duba lokacin da aka za iya yakin Khandaq, aka taro aka yi digum, mashrikan Qurayshawa sun hada kai da Yahudawa, za a zo a tumbuke Madina. Menene mafita? Manzon Allah sai da ya nemi ra'ayin kowa, wanda kuma shi Allah yake ma wahayi. Bai sai ai kawai ni abin da na hango shine mafita ba, sai da ya nemi ra'ayin sahabbai, me kuke gani? Salman al-Farisi radiyallahu anhu yace mai aikin Allah shawara ta, tunda dai Allah sa Madina tana zagaye da dabene da duwatsu mafi yawan wurare, doki ba zai iya kutsuwa ba, dan adam ba zai iya kutsuwa ba, to mu samu iya inda yake bude, ayi rami, ayi gwalalo mai fadi, yanda doki ba zai iya tsallakawa ba, in mutun ya fada ba zai iya fitowa ba. Saboda haka idan muka yi wannan ba za a iya shigo mana a garin mu a yakin ba. Manzon Allah dan take karbi wannan shawara, aka zo aka raba aiki tsakanin sahabbai, kafin ka ce menene an riga an gama wannan. Kunga shi Salman ba ma Balarabi, mutumin Farisa ne, mutumin Iran ne ainihin a halin yanzu, domin Farisa shi ne Iran. Ku duba lokacin da aka je yakin Badar, Abu Lubaba ya ga manzon Allah ya yi sansani kafin a jarije Badar, ya ce ma'aikin Allah, wannan wuri da muka tsaya shawara ce ko tunani ne, dabara ce ta yaki, ko Allah ne ya maka wahayi? Manzon Allah ya ce ba wahayi bane daga Allah, kawai ina ganin dabara ce ta yaki. Sai ce to ya manzon Allah, in dai ba Allah ya ce mu tsaya nan ba, ba dabara yaki a nan, mu kara gaba mu mayar da rijiyar bayanmu. In mun ji kishirwa muna da ruwan sha, su kuma mun riga mun tsare rijiyar, ko dan kishirwa ma sa jigata. Manzon Allah bai ce kai da ba a yi ma wahayi ba zan saurare ka, sai manzon Allah ya ce a tashi a kara gaba. To shi yasa dan adam kowane ana so ka bashi darajarsa, kuma ka bashi matsayin sa, baka san baiwa da Allah subhanahu wataala yi masa ba. Dan da ka haifa sai ya kawo maka wato ainihin solution a cikin abubuwan rayuwa. Akwai misalai da yawa da ba dan cinye lokaci ba, wallahi sai in faɗa muku sunan mutane wanda ƴaƴan cikin su suka ba su shawari kuma suka samu mafita. To kaga ashe inda shekaru shi zai sa gano komai, ai sai ka gano sannan dan da ka haifa ya gano. To amma sai dan da ka haifa kuma ba ma wai dan fare ba, da na wajen kaza karamin dai baka shawara kuma a samu fita, ashe wannan ya nuna cewa baiwa ce da Allah yake bayin sa. To haka yake kamata ainihin al'amura su dinga ainihin kasancewa, sai a samu wato ainihin wato summarizing da kuma wato gasara ta hankula masu yawa. Wata badu mazahiru sumu tarbawi, malan yake cewa kuma wato daukaka irin ta tarbiyya tana wato bayyana irin abubuwa da ake gani daukakar tarbiyya fi kauni sahaba, a cikin kasancewar sahabbai lam yahtalifu, ba su samu sabani ba, bal ajma'u ala ra'ayin wahidin, a sun hadu ne akan ra'ayi daya, ala wa huwa, kuma shi ra'ayin shine an yu'radul islamu kama jaa, shine an yu'radul islamu, a bijirar da addinin musulunci kama jaa bihi rasulullahi sallam, wato kaman yanda manzon Allah ya zo da shi ka'inan fi zalika ma huwa ka'in, duk abin da zai faru akan haka sai dai ya faru. Ma'ana malam yana nuna mana wannan ya nuna wato sahabbai kowanne ya tumbatsa ta fuskan sanin tarbiyya, inda a ce ba su da tarbiyya baran-baran za su yi, kila wasu ce ayi kaza, wasu ce a kaza, to sai wasu to mu in ba karɓi ra'ayinmu ba, mu kawai shikenan ba ruwanmu, mu mun fice. To amma sai ya zama sun samu ma kusan ittifaqi akan wannan, ba wani wanda ya shaddi a ciki, saboda wannan ya nuna cewa wato ainihin suna da kyakkyawar tarbiyya ta sanin addini. Sai ce wa azamu, kuma suka yi himma, suka yanke kuduri ala ardil islam bi izza, a bisa su bijirar da addinin musulunci da izin su ba da kaskanci ba. Akwai wanda zai zamo cewa musulmi ne amma saboda an ba shi kariya sai ya kaskantar da addinin nasa, to amma su duk da kariya aka ba su, an ba su wuri na gudun hijira, amma sai da suka bijirar da addinin su da izza cewa su dinnan ba makaskanta bane ba. Wa in kana fi zalika halakuhum, koda a cikin wannan koda kuwa a cikin wannan ya kasance akwai halakar su. Abu na bakwai yace kana mawqif Ja'far, matsayin sayyidina Ja'far ya kasance wa ikhwanihi, da ƴan uwansa, misalan tatbiqiyan, wani misali a aikace, liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ga fadan manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, inda yake cewa manil tamasa ridwallahi bi sakhatin nasi, duk mutumin da ya nemi yardan Allah koda da fushin mutane, mutane ba sa so amma Allah yana so, sai kaga cewa to kai ka lamunta kai abinda Allah yake so. To duk mutumin da ya yarda da wannan, kafahu Allahu mu'unatan nas, to Allah kuma shine zai isa masa dawainiyan mutane gabaki daya. Wa man iltamasa ridan nas, wanda kuma ya nemi yardan mutane bi sakhatillah, tare da jawo fushin Allah, wakalahu Allahu ilan nas, Allah sai ya jibinta shi zuwa ga mutane din. Shi ya sanya kullun kayi kokari ka rinjayar da yardan Allah subhanahu wata'ala. Wallahi a kasan nan akwai wani basaraki, lokacin da akai wani shugaban kasa arne, sai aka ce an shugabantar da shi wannan arnen ya zamo shine ciyaman na babban masallacin, wato ainihin babban birni na wannan kasar. Wannan basarakin ya tsalle ya dire, yace wallahi ba zai yiwu arne ya zama shugaban masallacin musulunci ba. Yace inda abin da ya shafi abure na kasa gabaki daya, wannan dole shine shugaba, amma a ce ya zama shine ciyaman din masallaci, yace wallahi ba za ta sako ba. Yayi rubuce-rubuce a jarida, ya fada a BBC, gwamnan wannan jihar inda wannan sarkin yake, ya kiraye shi ya lallashe shi dan Allah martaba a janye wannan magana, kaga ma an ba mu kwangila ta aiki kaza kai za mu ba, yace wallahi ba zai janye ba. Yace in dai akan wannan ne ya da raunin sa ya tafi. Aka zo aka kama wannan basaraki aka fitar da shi kasa waje sai da sama da kwana 40, aka so ma a kwabe shi, aka yi juyin duniyan nan ya janye wannan magana, ce wallahi ba zai janye ba, ba sai yarda arne ya jagoranci masallacin musulunci ba. To abin sha'awa, aka gama wannan barazana ya dawo kasar kuma ya koma kan karagar mulki. Wannan arnan da shekara ta yi, sai ya dauko ragunan layya guda biyar. Shi wannan sarkin a jihar sa akwai sarakuna wukayyanka masu yawa, sai shi wannan arnan ya aike mu wannan sarkin raguna biyar sai ya layya. Aka ce to ai akwai sarki wani, akwai sarki wani, akwai sarki wani, sai ce ai yafi sai wan jama'a. Ku duba don Allah, bai sassauta masa ba, amma kuma sai dawo ba sarkin da yake ganin kima shi wannan shugaban kaman wannan basarakin. Da a ce yayi amai ya lashe, to ya zubar da kansa, kuma karshe a zo a kwabe shi kun ba daraja, amma ya tsaya akan addinin sa, kuma Allah subhanahu wataala ya taimaka masa. To kullun in dai abin da kake daidai ne, ba ka yi domin neman daukaka ko dan cutar da wani ko dan wulakanta wani, to ka tsaya akan wannan daidai din. Wallahi ko da an cutar da kai, Allah sai ya zo ya baka sama da abin da kake sa rai na nasara, kuma duk wanda zai shata lema kafa karshe Allah sai ya saka ga bayan sa, domin akwai sarakunan da suka kware masa baya a wannan lokaci, wasu su wallahi suna da rai an kwabe su suna nan, kuma an kwabe su ba su sarauta, shi kuma yana sarauta. To shi sanya mutum ya yadda ya fawwala ma Allah lamuransa, yadda zai ba addinin Allah kariya, to sai ya zamo tun da zukatan na Allah ne, kuma sai ya sanya masa jin kwarjinin shi wannan mutumin. Amin amin. Sai ce to fa'ula is sahaba, wayannan sahabbai radiyallahu anhum Allah ya dade su, kadil tamasu ridallahi azza wajal, sun nemi yardan Allah mabuwayi madaukaki, ala ridan nasara, akan yardan ainihin nasara sune kristoci. Su sahabbai sun san aqidan najashi da mutanen sa shine Isa dan Allah ne. To amma kuma gardagar suka ce annabi Isa abdullahi wa rasuluhu, kuma sarkin ya mara musu baya akan wannan. Yace fakaratin natijatu, to sai ya zama sakamakon wannan, an sakhkharallahu lahum malikal habasha, Allah sai ya hore musu wannan sarki na Habasha, fa nataqa bil haqqi, sai ya furta gaskiya, wasana karamatahum, ya kiyaye mutuncin su, wa ammanahum ala dinihim, kuma ya amintar da su akan addinin su, wa hayatihim, da kuma ainihin rayuwar su. Domin akwai lokacin da mutanen Habasha suke ganin lalle fa take-taken da jashin nan fa na shiga musulunci ne, kawai sai suka shirya masa tawaye da zanga-zanga. Sarki da jashi yana jin wannan, sai ya kirayi sahabbai ya ce to ya tanada musu jiragen ruwa. Ga abin da yake faruwa, ƙasarsa duk gabaki ɗaya sun masa bore, idan Allah ya sa mulkin sa ya dore to shikenan su da su gaba da zama kasar sa, idan kuma an samu akasi to ga jiragen ruwa nan shikenan su gudu inda suke ga za su kira da addinin su. To saboda haka a wannan lokaci sai duk mutanen suka taru kofar gidansa, duk suka taru ana ta hayaniya. To da yake mutum ne mai kwakwalwa sai ya samu takarda ya rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min. Da ya rubuta wannan a cikin takarda sai ya samu sai ya ninke ta sai ya sa a cikin yar jaka sai ya saka a cikin ajihunsa daidai kirjinsa. To cikin da suka taru yace wai yanzu ku waye shugabanku? Suka ce kai ne shugabanmu. Yace kun yarda da jagoranci na ko ba ku yarda ba? Suka ce sun yarda. Yace to me kuke kyamata tare da ni? Suka ce ai kawai mun fahimci kai din nan kana cewa Isa wai bawan Allah ne. Yace to ku me kuke cewa? Suka ce mu abinda muke ta huwa binullah, mu abinda muke ta dan Allah ne. Sai yace to wallahi ina tabbatar muku Isa alayhi salam bai kara wani abu akan wannan abun ba. Kun gane dabarar sa? Bai kara wani abu akan abin da yake cikin takaddan nan ta kirjinsa ba. To su kuma sun dauka bai kara wani abu akan abin da suka faɗa cewa shi dan Allah bane. Gaba ɗaya suka yi sowa suka tafa cewa to shikenan ashe sarki yana nan yadda aka san shi shikenan kidahumai suka koma. Malamai da suka zo sharhin wannan kisa suka ce to wannan ya nuna cewa musulmi ya kamata ya zamo mai kwakwalwa. Idan kula wani abu ya zo wanda zai saka furta kalma tare da to idan akwai inda zaka iya dan kaucewa to kai kokarin kaucewa ta hanyar hikima. Shi yasa ta a cikin Bukhari akwai kitabul hiyal ma'ana littafi na dabaru da wato ainifin zulliya in ta kama yadda zaka yi ka zulle ba tare da kai ƙarya ba. Yake yanzu misali kana so kai sulhu tsakanin mutane biyu suna gaba sai ka zo ka samu ɗayan ka ce wallahi in ka ji yadda wani yake nema ma gafara a wajen Allah yana ma addu'a zaka yi mamaki kai kana nufin aina wa musulmi addu'a yana nema masa gafara ko shi ma musulmi ne kaga ba ƙarya kai ba shi ma wacce ka je ka faɗa masa kai na je gun wani wallahi ka ji yadda yake nema ma gafara Allah yana ma addu'a kana nufin yana wa musulmi shi ma ɗaya daga cikin musulmi ne kaga nan ba ƙarya kai ba kuma ainihin ka haɗa tsakanin su. To irin wannan abubuwa ana so musulmi ya zama irin wannan. Ina je na taɓa ambata muku akwai lokacin da Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala wa huwa man huwa kun shaji sa malami ne wanda mun taɓa faɗa ta a hudu ba cewa ba a samu mutumin da ya rubuce a duniya irinsa ba ya rasu 597. To lokacinsa harkan shi an ci wato ainihin tana ganiyarta yana ƙarƙashin wani sarki wanda yake tantirin ɗan shi'a. To sai wani daga cikin lalatattu yake so ya zo ya gwara kan Ibn al-Jawzi da wannan basaraki yana cikin wa'azi mutum ne wanda Allah ya bashi wani irin sauti sai ya hau kan duro yana wa'azi sama da mutum 10,000 suna jin abin da yake faɗa ba loudspeaker ba komai. Tunda mutumin da ya rasu 597 yanzu shekara wajen 800 ko 900 da rasuwarsa 800 da ainihin yan kai. To saboda haka kawai sai wannan mutum ya zumbur yace Abubakar khairun am Ali? Abubakar shine yafi koko Ali yafi gaban wannan basarakin saboda yaji Abu Ibn Jawzi zai fada kaga in yace Abubakar khairun to shikenan ya daba wa cikin sauka tunda ya san halin wannan basarakin sai ya share shi yace gaba da wa'azin sa ya sake zaburowa yace ya Sheikh Abubakar khairun am Ali? Sai ya ce man kanat bintuhu tahtahu kawai sai ya ci gaba da wa'azinsa wanda ƴarsa take ƙarƙashin sa. To ƴar wa take ƙarƙashin wa? Kaga magana ta yi daukan wanda ƴar manzon Allah take ƙarƙashin igiya auren sa wa kenan Ali ko kuma wanda ƴarsa take ƙarƙashin igiya auren manzon Allah wa kenan Abubakar kawai sai ya ce man kanat bintuhu tahtahu kawai sai ya koma ya zauna ba yadda zai yi kuma. To da ƙarin bayani zai ne ba an ba shi amsa
kawai sai cigaba da wa'azin sa. To haka ya kamata ainihin ka zamo mai basira a cikin sha'anin addinin ka. Amin amin. To sai malam yace wa min durusi hijratil habasha, ya daga cikin darussa ne hijira zuwa ga habasha, annal jahala, wato jahilta bi ba'd ahkamil islam, dangane da wato shashan wa'ansu hukunce-hukunce na musulunci. Idza kana lidhurufin qahira, idan saboda wani hali ne wanda yake yafi karfin mutum, fa innahu la yadhurru, to wannan ba zai cutar ba. Qala shaykhul islam bin taymiya, ibn taymiya rahimahullahu yace wa huwa yuqarriru al-udhra bil jahli, alhali yana tabbatar da cewa ai ba mutum hanzari saboda jahilci, ga abin da yake cewa. Walamma zida fi salatil hadari, yayin da aka yi dadi a cikin sallah ta zaman gida, hina hajaran nabi sallallahu alaihi wasallam ila madina, yayin da manzon Allah ya kaura zuwa madina, kana man kana ba'idan anhu, wato wanda suka kasance nesa da shi, mislu man kana bi makka, kaman wanda suke can makka, wa bi ardil habasha, da kuma wanda suke kasan habasha, to sun kasance yusalluna raka'atayn, asalin sallah ay shar'anta ta raka'a biyu ne, azhur biyu, la'asar biyu, isha'i biyu, duk dai masu raka'a hudun nan wato ainihin da biyu ne, haka aka shar'anta. To daga baya kuma sai aka dada duk mai raka'a biyu ta koma raka'a hudu. To yayin da aka yi wannan kari, ya kasance wanda suke Makka ba su hijira ba, da wanda suke ainihin Habasha suka ci gaba da sallatan raka'a biyu. Wa lam ya'murhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi i'adati salah, amma manzon Allah bai ce su sake sallolin da suka yi ba, yace ai tun daga lokaci kaza aka ce a dunga cika sallah mai raka'a hudu ta zamo mai raka'a biyu ta zamo hudu, to duk sai kun rama sallolin wayannan watannin. Manzon Allah bai wannan ba. Yace walamma furidda shahru ramadan fi sanati thalith min alhijra, yayin da aka farlanta watan azumi a shekara ta biyu bayan hijira, walam yablughi alkhabaru ila man kana bi ardil habasha, kuma labari bai kai ma wanda suke kasan habasha ba, min almuslimin, daga cikin musulmai, hatta fata dhalika shahru, har wannan watan ya zamo ya shude, lam ya'murhum bi ardi siyam, manzon Allah bai ce musu to sai kun sake azumi ba, ai an riga an farlanta ramadana kuma ya wuce ba ku yi ba, ramuwa ta kama ku. Manzon sallam bai musu wannan ba. Wa qala hafiz az-zahabi rahimahullah, al-imam az-zahabi Allah ya jin kai gare shi yake cewa fala ya'famu ahadun, babu wani wanda zai samu zunubi, illa ba'dal ilmi, face sai bayan ilimi ya je masa, wa ba'da qiyamil hujja, kuma sai hujja ta tabbata akan sa. Wa qad kana sadatu sahaba, yace shuwagabannin sahabbai sun kasance bil habasha, kasa habasha, yanzilul wajibu wat tahrimu, wajibi yana sauka, ma'ana wahayi akan aikata kaza na wajibi yana sauka, wat tahrim, da kuma haramta wani abu, ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ga manzo tsira da aminci Allah saka tabbata a gare shi. Fala yablughum, kuma wannan abun bai isan masu ba, illa ba'd ashhurin, face sai bayan watanni, fahum fi tilkal umur, to su a cikin wannan al'amari, ma'dhuruna bil jahli, an riga an ba su hanzari na jahilta wannan abun da suka yi, hatta yablughumun nassu, har sai lokacin da nassu ya je masu. To shi yasa daga cikin sharurda na addinin musulunci shine bulugud da'wa, kiran musulunci isa zuwa ga ainihin dan adam. Shi yasa malamai suke cewa har yau har gobe, irin mutanen da suke rayuwa akan duwatsu, har yanzu ana cewa a cikin jejin Maiduguri akwai mutanen da yadda ka san birrai haka suke, ba tafafi a jikin su, haka zaka gansu yadda ka san dabbobi, su sauko su danyi abubuwan su kuma kan wannan duwatsu. Allah shi ya san da wani yare suke magana. To kaga irin wannan harin sai a ce kiran musulunci bai isan musu ba. Yanzu haka da za a ce la sama Allah, a ce an haifi yaya, a je a kai su wani wuri can, ba rediyo, ba waya, ba malami, sai rayuwa ba su taba sanin me addinin musulunci ba, to Allah ba zai kama su ba sai lokacin da ainihin hujja ta je musu. Shi ya sanya aka ce duk mutumin da yayi addini iya abin da ya sani, to da wannan Allah subhanahu wataala zai masa hisabi. Shi ya sanya da dama ana bada uzuri ga mutanen da suke kauyuka. Wani malami daga cikin malaman da suka yi fice a kasan nan, a garin nan, Allah ya ji kansa da gabara, daga cikin malaman binni, yake ba da wata kisa mai ban tausayi, na je na faɗa da kunne na, yana cewa sun taba shiga wani lungu domin yi ma mutane wa'azi. Da suka shiga wannan lungu, yace daga kwalta kafin su karasa wannan wuri sai da suka yi tafiyan kilomita wajen 100 da doriya. Anan fa kauyen Kano, kanka dauka cewa wata kasar daban. Yace da suka je ainihin dagacin gari ya tara musu limamai da kuma ainihin mutanen gari, yace suka yi wajen awa 1 da rabi suna wazi. Bayan sun gama sai aka bude kofofin tambayoyi, to liman shi ya fara tambayar. Yace to akarmaka Allah ina da tambaya. Aka ce meye tambayar sa? Yace a matsayin sa na limami yakan tashi da janaba a jikinsa, to kuma babu ruwa a butarsa, to kuma mutane suna masallaci suna jiran sa, to me abin yi? Sai shi wannan malami Allah jikinsa sai ce, to ai malam sai ka je randa ka ɗebi ruwa ka zuba a buta ka je kai wanka. Yace a ya za a yi zai ya dauki moda ya tsoma a halin sa na mai janaba ruwan randa da lalace gaba daya, ko ya je rijiya ya zura guga a matsayin sa na mai janaba gaba ki dan ruwan rijiya ya lalace? Limami ne a kasar Kano, ba ga magarin mutane ba, limami kusan da guda. To kaga inda zaka tausaya masa, in dai har butar da ka dauka da ruwa ruwan bai lalace ba, ka je kai wanka da shi, to ya za ku manin ka dauki moda ka sa a cikin randa ruwan zai lalace? To yace bayan liman ya gama tambaya, sai aka tattauna da dagaci akan irin abubuwa da suke faruwa a gari. Shi ne kita eto tsakanin kwanan nan dai akwai wani mutum da suka zage zage shi da matarsa, ya zage matarsa ita ma ta zage shi. To da aka zo gulle masa sai ce ai ba aure tunda sun riga sun zage juna, aure ya riga ya rushe. Dan Allah wannan wallahi abin tausayi ne. Sannan akwai dattijan da ya ba wani matashi yarsa ya aura masa, da damana ta zo sai dattijan ya aika masa cewa to ka san fa mu al'adar mu gonar gandu kuma akwai bangaren su da yake nomawa, to matarka ita ma akwai bangaren ta, saboda haka lokacin ya tazo ta nome bangaren ta. Sai mijin ya ce to baba abin da nake neman alfarma da Allah zan ba da kuɗi sai a zo a nome mata bangaren nata. Ya ce zancen banza yattawa ka harta yi min noma, to na kwace kayana. To aka je gulle ma aka ce to ka ji ta shi ya bashi kuma ya karbe ba shi kenan ba. Don Allah bayin Allah ku duba a Kano ake wannan kwama tsada, a Kano a kauyukan Kano ake wannan kwama tsada. Kun mai fadar wannan shi da kansa yaje ga nan ne ba labari aka bashi ba, ashe kaga akwai aiki. Allah ka laddafa mana, amin amin. To sai ki cewa as'ilatun lil muraja, ga yan tambayoyi domin muraja. Bimaza aradul waqi'ata bayran najashi wal muslimin, da menene mushrikan quraishawa suka so su gwara kan tsakanin najashi da musulmai? Abu na biyu, hal najahat hadhihi al muhawala, shin wannan yunkurin ku ya ci nasara? Abu na uku, hal aslama najashi, shin ku najashi ya musulunta? Wa madha fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, kun menene manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya aikata? Hina ukhbira bi wafatihi ko akhbara, ko dai in kace hina ukhbira bi wafatihi yayin da aka bashi labari mutuwa sa kenan Allah ya bashi labari, ko kuma hina akhbara yayin da shi manzon Allah ya bada labari ya ba sahabbai labari, to lokacin da wannan ta kasance mai manzon Allah yayi? Abu na hudu, udhkur shay'an min fawaid hadhihi alhijra, ka ambaci wani abu na daga fa'idodin wannan hijira. To lokaci ya riga ya mana halin nasa, sai dai mu dakata anan. Abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din. Sallallahu wa sallim baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan yake cewa malam ayyuwa mutane nasiha akan rashin hakuri wajen yawan gaya wa mutane halin da suke ciki na wata jarraba da ta same su ta rayuwa, maimakon su tsaya wajen Allah su roke shi ya yaye musu. To gaskiya wannan matashi ya ce mai matukar muhimmanci, bayyana hali da ake ciki na damuwa ya halatta ga wanda ake jin cewa zai iya bada gudunmuwa. Misali, mutumin da ya zama bashi da lafiya ya halatta ya fada ma likita cuta kaza tana damun sa me ya kamata a dora shi akai na magani to amma mutum kawai da zimman yazo ya yada Allah ya dora masa kaza wannan baya halatta ko ba komai kai da kanka kasancewa ba kai ma Allah adalci ba saboda kai shekaru Allah yana baka lafiya baka taba zuwa kana yadawa ba wallahi Allah ya taimake ni sati guda ban yi mura ba ban yi zazzabi ba ciwon kai kai Allah ya bani lafiya baka zo kana wannan ba to kuma bai kamata ya jarabawa kankanuwa mutum yazo yana taka garin Allah subhanahu wataala ba na taba yi kai to mana akwai lokacin da wani mutum yazo wajen Al-Qadi Shuraih rahimahullahu rahimahullahu ta'ala yake fada masa kaza ya faru yi masa nasiha ja masa kunne yace ba a kai karan Allah a wajen abun halitta wannan so nasa kai karar Allah sai yace masa kaga idan nan nawo nuna masa idan sa yace wallahi bana shekara 15 baya gani amma ko mata ta bata sani ba abin da yasa kai ma nake fada ma kawai saboda jan kunne amma wallahi wani mu ya sha kwanaki ya baccin sa yadda yake so amma dare daya sai Allah ya jarabe shi da ciwon kai in yazo ga mutane sun barbadawa wallahi yadda na ga dare haka na ga rana ai lada ne farko ma da ya kira sallah ina duba agogo wallahi karfe 3 da rabi kai ban samu da rutsa ba mutum kwanaki nawa yayi lafiya kalau wannan mutum da kake fada mawa ba zai magance ma komai ba Allah dai shine wanda zai baka lafiyar to gaskiya ya kamata mu ladabtu akan irin wayannan abubuwa din wanda yake cewa mallam ina da wata bukata da take tare da ni ina bukatar addu'a to muna fatan Allah subhanahu wataala ya biya masa bukatar sa da kuma sauran musulmi gabaki daya sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh